Sí, papá, locura, trabajo de foca, asesinando.
NTI, Headquarters Kaduna, wanda ya shafi limamai da malamai na Kaduna State, wanda jiya an gudanar da section na farko, yau kuma shine ranan rufewa kenan, wanda yake a yau ma muna da lokaci guda uku, wanda tunda dadewa shugaba ɗaya daga cikin masu gudanar da muhabaran ya fara isowa, wanda shine Sheikh Dr. Suleiman Adam Muhammad, babban liman na masallacin Sultan Bello dake Kaduna, wanda muhadir na biyu shi ma ya iso wannan gurin yanzu a yau kenan, Sheikh Abdul Maraya, da sauran muhadir ɗayan shi ma yana kan hanya, wani bunkadi Mustapha Sheikh Umar Suleiman. Babu shakka daidai wannan lokacin gurin yau kuma ya samu ƙarin a yau daga cikin a yau gurin ya samu kuma kari daga cikin manyan baki, wanda babu shakka halartar shi wannan program na limamai da malamai abu ne mai mahimmanci ga abin da ya shafi zaman lafiyar ƙasar nan, kama Kaduna State da sauran ƙasa ta baki ɗaya. Shi ne AIG Alhaji Abdulrahman, wanda kamar yadda aka gan shi a zaune tare da manya a high table da yawa, wasu sun san shi domin ya yi Commissioner of Police a Kaduna, ya yi Commissioner of Police a Bayelsa, ya yi Commissioner of Police a Enugu, kuma yanzu presently ma shi ne yake rike da Police Academy ta ƙasar nan da take a Udil. Alhaji Abdulrahman, muna yi muku barka da zuwa wannan program wanda yake cike da albarka. Sheikh Khidr Maraya, muna muku barka da zuwa. Kai tsaye a gurguje za a buɗe matsaunin da addu'a, wanda akwai shugabanmu jagora, shugaban Fitiyanul Islam na jihar Kaduna, Sheikh Rado Abdullahi, wanda shi ma ya zo tun da wuri, daga cikin kuma manyan baki a wannan guri, yana high table, za mu bi ka abin magana zuwa gare shi ya buɗe mana taron da addu'a, sai mu ci gaba da program sai tsaye. Insha Allah. Sallu ala nabi.
Wani aikin alhairi da yake rage da rana don ci gaban aiki dan cigaban al'umma dan halaka al'umma ba a yi da mu yi cikin sanar da karar wasu jagora Allah ya yi ka mana irin sanar da al'umma dan Allah yana ba mu irin sanar da al'umma al'umma da su ka amfana a cikin wannan yanayi da muke ci gaba musamman yadda ake wayar ma al'umma da kai muhimmancin zaman lafiya da yadda su kansu imaman su san matsayin zalimanci da yadda suke jagorantar al'umma Allah ya saka masu da alheri a sama a yau sallallahu alaihi wasallam da dukkan wanda suka taimake shi a cikin wannan hidima Allah ya saka kowa da alheri a farma a yau Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ta da rajina Muhammadin alibati inda ya zaci da ya mutu da ya mutu da Allah ta da rajina Muhammadin sayyidu al-qawlihi wa rabbu sallallahi wa rabbu al-dahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Allah ta da rajina Muhammadin نور الله تعالى يطلب من جميع الآثار والأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Ko minti ɗaya ku yi ba musamman zuwan wannan babban bako wannan haka ya kamata ku yi mishi barka da zuwa kai tsaye sai mu shiga muhadarar mu na farko a
wannan mai matsalolin mu ne ba mu ne ba kan sa ba ba mu ne masu matsalolin sa ba mu ba shi sa ne a kasancewan sa a komishina na taro na tsawon lokaci na yan sanda na jihar Katsina mu ba shi sa ne a kasancewan sa jami'i da tsaron kasa mu wajibin mu ne na addini shi wajibin sa ne na addini da na kwato aiki tabi'an aikin da yake saboda duk abin da zamu yi na tabbatar da zaman lafiya da tabbatar da tsaro to taya su muke yi muna fata Allah subhanahu wataala ya dakatar da mu cikin aikin da muke yi Allah ya fata mu da alkhairi wallahi ya ci tsaya ai masa barka da zuwa saboda irin yanda aka san matsayin su da irin nauyin da ke kan su ya ji labari na wannan taron ya ce bari ya yanke duk abin da yake ya taso ya zo ya yi magana ne kawai da bakon mu Sheikh Sulaiman a Muhammad cewa ga program din da ake yi ya ga muhimmancin taron ya ce zai yake duk abin da yake gaba da shi ma sai halarta tare da mu a wannan matsayi wanda shi ne dalilin da ya samu kace ba za mu iya farawa ba har sai ya tsufa saboda wannan girmama a limamai da girmama aikin su dan kamar yadda muka ce taya mu kun yi aikin ku ne Allah subhanahu wa ta'ala ya saka ku da alkhairi Allah ya haddabbatar da aminci a kasan mu Allah ya saka ku suna jagoranci suna cikin sabi Allah subhanahu wa ta'ala ya dakatar da su sami halincin da ba ku taba samu ba sami zaman lafiyan da ba ku taba samu ba a tarihin Najeriya wannan ba abin gagara bane a wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Kai tsaye za mu tafi zuwa ga muhadarar mu na farko wanda sai dai da dan tsokaci kadan wanda muke son shi AID Ahmad Abdulrahman ya sani wannan limamai da suke zaune a nan limamai ne a ce na kowane bangarori na bambancin ra'ayoyi dukkan su gabaki daya kama da zala da tariqa da salafiya dukka limamai ne na bangarori muka taro a cikin wannan bita a karkashin wannan santa Islamic santa Allah madaukakin sarki ya karfafe mu kai tsaye
za mu nemi shi imam doctor Sulaiman Adam Muhammad za mu gabatar da bilkul sunan da take za a gabatar yanzu wanda take magana gaskiya rayuwa saboda shaka wanda ko da yaushe ne mu gudu a bayan da ke so a ji wannan kawai بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وإمام المتقين ومعلم الناس الخير صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيمن هبوي in ketare dukkan wasu matakai na girmamawa saboda lokaci ya tafi kuma awa ɗaya da rabi ne awa ɗaya ce asalin lecture kuma gashi mun cinye ta a wajen tarban babban bakon mu da kuma ainihin gabatarwa da aka yi ai wancan din yafi da kuma ainihin gabatarwa da aka yi ya ci lokaci saboda haka ko a paper da zan gabatar zamu yi tsumbure saboda haka ba za mu bi ta daki daki ba amma in an gama na alƙawarin zan mikawa ga prof ya gyara mun san farfaiko shi matsala ne da su duk abin da ka rubuta sai an ce kaza bai ba kaza a gyara kaza a gyara kaza to zamu bashi ya dan gyara sannan ya bayar ya ba wa dukkan participant hakika nayi kokari na so in yi ne buga gaba daya kowa ya zo a bashi amma wallahi ban iya gama ba sai yau da asuba saboda haka ban iya kammalawa ba kamar yadda aka sani kuma a yi min hakuri har yanzu mika godiya ta musamman ga shi prof Ibrahim Ahmad Makari imam kuma khatibi na babban masallaci na kasa dake Abuja kuma shine ra'isul majlis na wannan المركز الإسلامي النيجيري للسلام والتنمية دبو دا حنجان نيسانسا دا كما تنانيشنا حبك ونن الأمة دا حدا كان الأمة المسلمي أولنا الناهية كامو أولنا اللوكتي دا مكي فاما دا لجنجمو شكنجلا دا وجي سأنن كما أساكي من هكوي تعريفات لغوية دا شرعية نعبن دا أكسيني ناسن jiya an gabatar da batu akan masallaci menene masallaci me muhimmancin masallaci ya ya kasance to ina zo zai zama cewa ina repeating din abin da aka yi ne kawai so zamu za a yi hakuri akan wannan kawai zamu tafi kai tsaye cikin abin da yake ya kamata mu magana akan shi da fata idan shugaban zama ya yarda to zamu fara bi iznillah yan uwa masu albarka limamai masu daraja wanda ku ne wakilan Allah a bayan ƙasa masallaci shine mafi girman wuri a badoran ƙasa wa yu'addul masjidu makana muqaddasan indal muslimin saboda haka ba wanda zai zo ya taba masallaci a kyale shi saboda haka musulmai sun dauki masallaci wuri ne wanda yake ba a wasa da shi no go area ne idan za a taba musu shi fa fihi takunul ibada alkamila lillahi subhanahu wataala anan ne ake bauta Allah tsantsan bauta wanda yake ba a hada shi da kowa Allah yana cewa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada to da shike malamai ne alhamdulillah ba sai na zauna ina ta fassarawa ba duk abin da na kawo ayat da na kawo ba na bukatar fassara ta da wadansu ya kubayi ne aka tara to shine sai abin ya mun wahala dan sai ka fasa sai ka fada kuma ka zo ka fassara fassaran ma in ba ta yi ba wani ya ce yana neman ka fasa fassaran fassara to alhamdulillah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ahabbul biladi ila Allah masajiduha wa kad ja'ala Allah ta'ala li ummariha al-ajr al-azim hissiyan wa ma'nawiyan qala subhanahu wa ta'ala inna awwala baytin wudi'a lin-nasi alladhi bi bakkata mubarakah wa hudan lil-alamin masallaci shine wuri da aka sanya shi khasa domin yin salloli guda biyar domin yin sallar juma'a domin yin nafili da sauran ibadu da suke masu dimbin yawa ayi sallar jama'a ayi sallar juma'a ayi nafili sannan kuma da yawan abubuwa da aka sanya ayi a cikin masallaci Allah madaukin sarki ya yabi waɗanda suke rayar da masallaci saboda haka tubalakum ayyuhal a'imma domin kun shiga ciki dukulan awwaliyan
duk wanda yake rayar da masallaci mutane guda biyu ne limamu masallaci yana rayarwa haka nan mu'azzin yana rayarwa don shine ma yake kiran mutane zuwa ga wannan abu Allah yana cewa innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asaulaika an yakunu minal muhtadin ayyuhal muhtadun kune shiyayyu lalle masallaci yana da daraja yana da muhimmanci kware da gaske da farko muhimmancin shi al-ijtimaiya ahammiyatul ijtimaiya yattafi bil masajid jami'u afradil muslimina min jami'i tabaqati ijtimaiya mukhtalifa ba wani wanda yake yana cikin al'umman musulmai ko dan darajar shi ko dan mulkin shi ko dan talaucin shi ko dan shuhurar sa ko dan kaza yace ba zuwa masallaci wuri ne da yake hada kowa da kowa kuma ku hada kafada da kafada ku hada diddige da diddige kenan mulki ya fadi yawa yake da mulki Allah madaukin sarki dukkan ku kun tsaya a gaban Allah dukkan ku daidai kuke kuma abu daya kuke yi kamar yadda aikin haji yake koya mana yadda muke rayuwa gaba daya dan uwa masu albarka babu shakka wannan tabadul da ake yi da haduwa da ake yi da sanayya da ake yi nan ne aka fara samun yadda ake zama domin a gabatar da dukkan abin da yake za a gabatar da shi ga al'umma imma na ilimin su na aqidar su imma na ilimin su na addinin su imma na ilimin su na mu'amalar su sa'annan kuma yaya za su yi zamantakewa a zauna lafiya tsakanin su banda masallaci ba inda za a samu irin waɗannan abubuwa farkon abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara yi da ya tafi Madina ya zauna a Quba kwana hudu ya fara assasa masallaci wanda wannan masallacin tarihi ya tabbatar da shi har ma har zuwa yanzu alhaji idan ya je sai ya alwala ya tattaki ya tafi ya je ya salla a wannan masallaci dan ya samu ladan umra cikakkiya 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 wannan al'amari ne wanda yake mai muhimmanci abu na biyu masallaci wurin tarbiya ne saboda haka kenan ya kamata shi imam da duk wanda yake fi ma'anahu a wannan wuri ya zama murabbi shi kanshi ya zama murabbi domin wanda bai da tarbiya ba zai iya ba wadansu ba faqidu shay'in la yufi to dole ya zama murabbi dole ya zama kamili masallaci mu'assasa ce wanda daga nan ake sani ake samun ilimi ingantacce daga nan ake samun tarbiya yaro karami daga nan ake mishi tarbiya shi sa yara idan sun zo masallaci ba a koran su ba a cewa kai ku daina zuwa da ƴaƴan ku masallaci ko akwai limamin da yake hana a zo da yara masallaci bai kamata ba in akwai sai ya daina domin daga nan ne yake tashi da wannan aqida in kun lura manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana kullu mauludu yuladu ala fitra illa anna abawahu yuhawilanahu aw yunassiranahu aw yumajjisanahu amma ba ce yesu ya mai shi musulmi ba domin asalin shi musulmi ne to saboda haka wannan yaron ya zo masallaci sai dai a hana su a ce su daina wasannin da zai zama iyayen su dinga rike su sun zo rarraba su kan su basu wurin da za su dinga shagaltar da mutane da shauransu a nan masallaci ake kafa kwamiti na sulhu tsakanin al'umma ya imam idan kana da masallaci idan masallacinka ba a yin sulhu a ciki to har yanzu akwai shaura sulhun nan tun daga abin da ya kama daga makauci da makauci dan kasuwa da dan kasuwa mata da mijinta kaza da kaza sai zama wannan wuri za ku hutar da me za ku hutar da alƙalai su dinga ganin cewa ba a kawo musu shari'o'i a gaban su magabatan mu sun kasance masallacin da suke da mahalka na ilimi nan ne ake kawo ƙara ƙara da shauransu duk wanda ya kawo ƙara wajen malami yana son sulhu ne amma wanda ya kai wajen alƙali yana son haƙƙinsa ne akwai bambanci tsakanin mai neman haƙƙinsa da wanda yake so a yi sulhu in za a yi sulhu dole ka sadiyar da wasu haƙƙoƙi naka shi ma wanda za a yi sulhu da shi dole ya sadiyar da nashi haƙƙoƙin amma in an je wajen alƙali ƙeƙire-ƙeƙire don haka sai ya nemi shaidu sai ya nemi kaza sai ya nemi kaza sannan ba shi lokaci ya buga guduma ya ce ya yanke hukunci har akai kotun dan an je ya ce ake mata kotun Allah ya isa to Allah kare kai mu wannan wuri to saboda haka idan ana maganan amnu tsaro wanda shine lubul maududi shine abin da masallaci ya kamata ya dole mutane a kai shi, ya kuma wayarwa da mutane kai a kai shi, a kuma samu tsaron a cikin masallacin da kuma kewayen masallacin, da kuma a samu aminci ga waɗanda suke zuwa masallacin, aminci ta bangarori daban-daban. Na rasa aminci ta kowane irin bangarori, duk wani abu da zai kawo maka barazana a cikin rayuwarka, kowane iri ne, to ya kamata ya zama an bar shi. Ba za mu yi magana akan al'amru lugatan wasilahan da sauransu ba, saboda ba lokaci. Amma abin da muke so mu yi magana akai shi ne nuktoci kamar haka. Na farko, masallaci alhassu ala ijma'in nasi ma'a ba'duhum ba'd, yana kwadaitarwa wajen haduwar mutane sashi da sashi. Duk inda aka ce mutane za su haɗu, yanzu wannan ai sai aka zo aka yi, amma ina tabbatar muku kwana biyu ne kawai. Amma kafin a tashi, wani ya bata wani rai, wani ya ji haushin wani, to ashe dole ne ya zama cewa ya za mu yi ta'ayish as-silmi tsakaninmu. Wannan da ya bata maka rai ya za ka yi ka yafe mishi, wannan da ya bata maka rai bai sani ba ya za ka yi ka yafe mishi. Masallaci shi ke koyar da wannan, babu shakka. Shi ne suke sauraron, a masallaci ake sauraron malamai, ake sauraron wato matsaloli da malamai suke kawowa da warwarewa da yadda suke warwarewa. Babban abin da zai kawo mana tsaro, Allah ya bayyana mana, ya bayyana ma Qurayshawa dalilin da yasa yace su bauta mishi. Mun karanta a cikin suratul Quraysh, Allah yana cewa falyabudu rabb hadzal bayt alladhi madha at'amahum, gashi ne yanzu kuna shan shayi kowa yana dariya yana rubuta to furab ya ba ku, ya ba ku abin sha kenan, to dole ne ku tsaya sosai ku saurara. Bai kamata a zo ana yi kuma din nan ba ku abin da za ku tsotsa a bakin ku, kuma mutum hankalin shi ya tafi wani wuri ba, hankalinka ya tsaya akan abin da ya kawo ka. Alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf, wannan shine babban abin da muka rasa a wannan nahiya ta mu. Aljuhu din muna cikin ta, alkhawf kuma muna ciki, to wajibi ne mu zama mun bi dokokin Allah don Allah ya kawo da mu. Abu na biyu, masallaci yana taimakawa musulmai wajen muwazaba ala salawat wa huduril durus addiniya wa khutbatul juma'a fima bima fiha min almawadi tufidu adam al-i'tida ala an-nas fi amwalihim wa anfusihim. Babban wuraren da ake samun matsala shine akan dukiya da kuma kan karuna. To a masallaci kawai ake koyar da mutane haza halalun wa haza haramun. Misali akan dukiya da rai, Allah ya hada mana, akwai ayoyi da dama da Allah ya magana da ita, amma Allah yake cewa ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradun minkum, sai yace wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Allahu akbar. Duba usulubi na Qur'ani, ya hada mana abubuwa guda biyu, su ne kuma abubuwan da ake mutuwa akan su. Akan dukiya, yanzu muke magana da prof, kuma idan aka bawa AI-inmu dan lokaci ko da minti kaɗan ne, idan ya tsaye magana za ku ji abubuwan mamaki. Lokacin yana commissioner police a nan, wani case din an yi zai ce malam zo ka saurari wannan kai, za ka samu cewa ɗa ya je ya sa an yi kidnapping ubansa, ƙani ya sa an yi kidnapping ƙanwarsa, mace ta sa an yi kidnapping mijinta, maƙoci ya sa an yi kidnapping maƙocinsa. Wannan duka a nan fa yake faruwa a nan duniyar mu ta yanzu ta Kaduna nan da shauran ƙasashe arewacin Najeriya yake faruwa. So wannan al'amari a masallaci, Allah madaukin sarki zai sa a koyar da mutane. Yanzu duk mutumin da ya zo sallah ko ya ji a hutuba ko aka zo darasi, aka ce Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, kowane irin nau'in yaudara, kowane irin nau'in cuta, kowane irin nau'i da za a yi a yaudari mutum a ci dukiyar shi, Allah ya hana. Albaji dole ne sai dai ya zama an dibin nafsu, illa an taradin minkum, sai in kun yarda jeniya an yarda. Ka duba ko irin tallanan da ake yi na yanzu na social media, mutum ya ɗauki kaya ya ɗauki hula zanna mai kyau ya saka a cikin status ɗin shi, ya ce gashi na ina sai da takalma, ina sai da kaza, mutane su gani su ce to ga kuɗi, sannan ya je kasuwa. Bayan an turo mishi kuɗin ya je kasuwa ya so ya kawo, aka ce ba a yadda ba domin ba kuɗinsa ba ne, dan me zai ci dukiyar mutane bil batil. Sai dai ya ce ka aike ni zan je in so, ka kawo kuɗin je in so maka, ni kuma ka bani nawa, illa an taradi minkum, ayyar jejjeniya, ko kuma shi ne kayan ya bashi ya ce to kai dillari na ne duk abin da ka sayar man kai sallata ka sayar kana da riba kaza zan baka kaza kaga wannan an tarabi amma in dai wayo ne da hila to Allah bai yarda da wannan ba sannan Allah ya ce wala taktubu anfusakum kun taba jin wannan kamar yadda Allah ya ce yusikumullahu fi auladikum kana san danka amma Allah ya fi ka san shi shi yake maka wasiya akai shi li dhakara mithl hadhal unsayi to haka Allah ya ce wala taktubu anfusakum inna Allah kana bikum rahima wannan dangane da wannan Allah ya mana ja kunne ya gargadi sosai akan kan mu kashe rai wama kana lil mu'minin an yaqtila mu'minan illa khata amma yau me yake faruwa a gwanin mu wannan ya dauki ƙaya burma wancan wayancan yara kuma kana ji kana gani danka yayi barna an kama shi kaje ka kama kafa kaje wajen yan sandan ka ba su kuɗi kai kaza ka ta sake shi to gobe dole kashi in da yanka yayi to gobe kisa zai yi domin ya san yana da wanda yake daure mishi gidi saboda haka bai kamata ga wani mumini ya dauki abun buka ko ya dauki wani abun makami ya kashe dan uwansa sai dai inda kuskure ne wannan kuskure kuma kowa yana yiwa ko kuskuren ma akwai kuskuren danganci yawancin kisan da muke na mota na hadarin mota ai ganganci ne ko dai mutum ya wuce ya gudu ya wuce ka'idan da aka ce ko kuma mutum ya san tayoyin shi ba su da kyau ko ya san birkin shi ba shi da kyau akwai ba wanda zai zuba mutane fiye da yanda ake zato kuma ya ebi omo ya kada ya zuba a cikin wurin da ake sa a dollar inda ake sa ya sa omo saboda kai ya bada naira 500 ko 1000 sai a dollar ya zuba a wurin sai ya saka omo in ya kashe mutane ya kashe su da ganganci to saboda haka wannan Allah ya hana sannan Allah madaukin sarki yake ce mana gargadin da yake wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam sai kenan duk wanda ya kashe mu'mini da gangan sakamakon shi ne wutar jahannama khalidan fiha bi kenan wa ghadiba Allahu alayhi uku kenan wa la'anahu uku kenan wa adda lahu azabal qadima subhanallah akramaka Allah wata rana ba waɗannan za a taro ba a taro mana ƴan tara su kan nan da sauransu su ne za a zo a ma irin wannan wa'azi a gaya musu cewa ga abin da Allah ya tanadawa mai wannan wallahi wani zaka sun juce shi ta sauko ya tsace ya bar wannan abu so wannan masallaci aikin shi kenan abu na hudu masallaci yana taimakawa wajen tawjihul umma bi fikirha wa ruhiha a gaya maka ga abubuwan da zaka yi wanda zaka zo misali yanzu an samu dattijo dattijai ne a masallacin ka suke zuwa sallah kaga anan ba maganan duniya zaka yi ta musu ba anan ya kamata ka musu ne su samu tsarkin zuciya su samu tsafin zuciyarsu kalimatani khafifatani alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman la yadurruka bi ayyihima badata subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kana nuna mishi yanzu fa yana kusa da ubangiji ne ya koma ga Allah ya koma ya cigaba da istighfari fa kul tastaghfiru rabbakum innahu kana gaffara yursilu samaa alaykum bidirara kai ta kawo masa irin waɗannan abubuwa sai kaga kullun ya manne wa masallaci baya rabuwa da masallaci har Allah ya zo ya dauki ransa ka samu ladan sa ka samu ladan ibadan da yayi ka samu lada na tarbiyyar sa da kai a lokacin da yake buƙatar irin wannan tarbiyya saboda haka ƴan uwa masu albarka masallaci zai iya daurin masallaci wajen ibrahim daurin usra masallaci shike nunawa yanda za a yi tarbiyyan ya gida da zuriya da dangi da kowa da kowa duk wani hanya da za a kawo matsala masallaci shi zai kawo ya warware shi wajen koyarwa Allah ya ce innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun wane da wane na ga alaman in wane ya gaishe shi sai kau da kanshi in wane ya gaida wane sai kau da kanshi to ya zami mu sasanta su ya zami mu abin nan kaga wannan shi ma ke kawo ammu a kasa domin idan makauci da makauci mazauni da mazauni mace da miji ba sa shiri to babu amana tsakanin su mutun nan kuke ganin cewa suna gidansu ba sa iya cin abinci a gidansu saboda suna tsoro matar su za ta barbada musu magani a cikin abincin mutum nawa ba sa yarda da ƴaƴansu saboda suna ganin ƴaƴan suna kokari su kashe su don su ci dukiyarsu amma idan aka zama akwai irin wannan koyarwa za a samu sauki sannan abin da duk zai tunzura mutum ya kawo jijiyar muya ta tashi Allah ya dakale wannan yace ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum wala nisaa'un min nisaa'in asa an yakunna khayran minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bisa ismun fusuku ba'da al iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun wallahi da zamu koyarwa na alqur'ani mu koyarwa na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi sallahi da mun samu alziki fiye da muke zato da ba za mu yi fada da juna ba da mun samu kwanciyar hankali fiye da muke zato da wani hankalin shi ba zai tashi ba domin abin da zai tunzara ka duk an hana dan uwanka ne baya san sunan nan ka zo ka manne kai ka gaya masa dole ka tunzara shi dole shi ma ya nemi wani abu ya makara maka so kenan kaga za ku fara jifan juna abin da Allah ya hana dan uwa masa albarka na shida shine at-ta'kid ala ad-dawr al-fa'al lil-masjid fi ta'sis wa ta'miq mubadi' at-takatuf wa at-ta'awun bayn al-mujtama'at masallaci ke hada mutane ayi wannan duk abin da kuke bukata limamai barin ba ku satar arsa wasu sun sani duk abin da za ku yi a masallaci kar ku dogara da mutum daya kar ku je ku samu wani 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 ku ce dole yi ku ku samu shi nauyi har idan ya ga kiranka kana cikin ne kana da manyan limamai yake dauka cewa wannan mutunan nan mutun a samu takatif wa'annan masallatan ka gaya musu duk sati waye zai kawo kaza ko da naira 100 duk sati ku kawo naira 100 za a susu kudin ku ba za mu ci ba kuma kan ku ci don kun ci suna kallon ku in ka zo ka ce jama'a ku ba da sarakar naira 100 kar ka ce a ba da sarakar naira 100 sai kana 200 a jihunka da kace a bada sarkar naira 100 yake ci lokaci to ni ma ga na gudun man 100 sai ka saka wallahi sai kaga wani ya ce ga 1000 wani ya ce ga 2000 wani ya ce ga 5000 wani ya ce ga 10000 yanzu nan sai a gama matsalolin amma kullun kace jama'a ku yi ku yi sai a gama an tattara sai ga liman ya hada yayi gaba da yayi gaba da shi kanan shi bai san ko ina ba sai gaba to sai Allah ya ce wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwa wattaqu llaha inna llaha shadidul iqab ba sai na fassara ba na bakwai na kusa da na karshe alhassu ala tabanni qiyam at-tasamuh wannan shine babban abin da muke bukata mu zama muna da qiyam at-tasamuh akwai yafiya akwai hadiye fishi akwai kauda kai akwai wato yakana a cikin zukatan mu Allah madaukin sarki yana cewa wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannati 'arduha as-samawati wal ard wa iddan lil muttaqin wannan aljannan da aka tanada na al-muttaqun suwaye su alladhina yunfiquna fis-sara'i wad-dara'i wal-kadhibin al-ghayb wal-afina 'an-nas wallahu yuhibbul muhsinin wallahi wannan aya kawai muka dauka ta isa da kan al'umma musulmai ita kadai kamun abu nace na yaji Allah ya ji kan babban malami da duniya ta rasa shi a kwanan nan Sheikh Al-Allama Yusuf Al-Qardawi Allah ya gafarta masa shine ra'isul wasatiya komai baya so wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada 'alan nas wa yakunu rasul 'alaykum shahida duk abin da zakai karka wuce gona da iyi kar kuma ka mishi rukun sa kai na kashi yace duk mutumin da ya mun wani abu kowaye shi na yafi mishi ban so rike kowa a zuciyata to haka ya kamata dadiya ya zama haka ya kamata dadiya ya zama in ba kuma da ba Sheikh Abubakar Gumi Allah ya ji ganshi kafin ya mutu shi ma abin da yace kenan yace duk wanda ya zage shi ko ya masa wani abu shi ma ya yafe mishi kuma wanda ya fada akan shi shine bai yafe mishi ba wannan shine matsalar to mu zama akwai ta samu akwai yafiya akwai jin kai akwai abubuwa sa'annan kuma akwai kafala takatuful ijtimai mu zama za mu kula da marayu wannan marayun da muke banza da su suke zama mana informa su suke zama mana yan sara suka domin ka gan su ba ku kula da su ba sun girma suna so su rayu da haka za su ga wanda ya bi su ya ba su abu za su gaya mishi abin da yake so kuma yaro ne zai shiga gidanka zai komai da shauran su Allah yake cewa aminu billahi wa rasulihi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustaqlifin fi ake duke ba taka bace to baka da kokobo duke da Allah ce kai kawai an baka ne amana to kai abin da Allah ya ce kai da shi ajiballadina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir sannan Allah ya ce yas'alunaka ma za yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidayni wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibn sabil wa ma taf'alu min khairin fa inna Allaha bihi alim. An gaya maka wanda zaka bawa, suwa zaka bawa, suwa yana kusa da kai da makamantan su. Akwai kuma nashr al-thaqafa at-ta'ayush dakhil al-mujtama wa nashr at-tasamuh wa ihsan adh-dhann bil aakhirin. Qala ta'ala wa in ahadun min al-mushrikeena istajaraka fa ajirhu hatta yasma kalam Allah. Ashe ko kafiri ne kuke tare da shi, kar ka zama zuciyarka ta zama kasawa, kar ka masa mummunan mu'amala. Allah yake fa ajirhu hatta yasma kalam Allah thumma ablighu ma'amala. Kenan duk wanda suke shigowa mu dan a Najeriya da yanzu ba wai kafiran amana ne muke da su ba, kafirai ne wanda muke tare da su dole ba, ko ka ki ko ka so tare aka hada ba. Ba wani kafiri ne yazo ka bashi amana ba, da kai da shi a gwamnatanci dai wuce. So dole ne mu rike haƙƙin su, abinda muka san ba sa so in bisa ga hikima ta da'awa. To kar mu yi mutum a gaban shi karkace mishi arne, wallahi sai ya ji ba dadi. Balantana kuma musulmi, idan kafiri kace mishi arne, kace mishi kafiri, ai ta sakuta. Allah sa da baba sakuta anan, amma ga guda daya duk rayuwarsa a can ya kare ta. Aka ce arne ya kawo kara, yace ya ce mun arne ya kawo kara wajen baban, yace to kana sallah, yace ba, yace to dan arne kan arne kake. Me hukun yawa yaran fada, yace a shi hakika ko yake yake tafi akai. To wannan yana daga cikin abin da ya kamata mu kiyaye shi. Ga kafiri Allah ya ce mun yazo muka karfe shi, mu girmama shi, mu bashi abin da ya kamata, sannan mu tabbatar mun bashi tsaro har ya kai inda yake, ba wanda zai taba shi sannan ya wuce. Ah, dan uwa malam baka tsaye da ni ba fa, zan tayi amma dai bari ai a nufin nan ta gaba. Ya khatib al-masjid dawrun fi tahqiq al-amn al-ijtima'i. Wan lokaci liman in ya sake jagorancin da aka bashi, to komai ma zai lalace. Amma in ya tsaya, komai zai gyaru. Ka tsaya a masallacinka, ka tabbatar cewa kai ne shugaba a masallacin. Muna samun matsaloli da dama wajen abubuwa guda biyu. Na farko, liman ana mai da shi walakantacce idan ya walakantar da kansa. Amma duk talaucinka idan baka walakantar da kanka, ba wanda yake walakantar da kai. Ana nadawa limamai kwamitin nan da ake nada musu, mafiya yawa sauran su sai daga samu ba su da ilimin addini. Sun riga sun yi aikin su na gwamnati, sun gama sun komai. A lokacin da suke aikin gwamnatin, wasu daga cikin su ba ruwan su da aikin Allah. Yanzu yau aka gama, aka ce min Sheikh Ahmad Abdulrahman zai zama ɗaya daga cikin yan kwamitin masallaci na, dan Allah zai yi mana ko ba zai ba. Yanzu gashi aikin Allah yake yi fa, ya bar duk abin da yake ya tafi wurin, kuma yana da uniform din a cikin shi. Akwai wata ran da na jansa mai shi yana komanda na mobile a Maiduguri, wallahi ya hau kan mimbari da hular da rigar da komai, ya tsaya ya yi hudu ba ta sallar Juma'a sai da hattar ciki na ta kada. Da gama na ce mishi, kai wannan irin huduban da kai baka tunanin kafin mu je gida za a zo a kakkama mu dukan mu? Ya ce ba maganan gaskiya ba ne. Gaskiya ce, ka fadaita, Allah ne yake kare ka. Shi ne yake tuna da nan, ya ce wallahu ya asmuka minan nar. Sai yake ce mun kuma ka manta da Allah, yana cewa inna Allaha yudafi wa anil ladina amanu. Sai ya kashe min jiki, ni da zan mishi wa'azi sai zo ni yake wa wa'azi. So yau idan aka ce ya gama ya zo, zan ce mishi a'a, to wallahi wa'intan sai su zo. To kai liman, tunda ka zama cewa ba ka da wani abu, duk abin da za ka je ka ce musu da Allah ku dan taimaka min, to dole kawai su zama sai abin da suka ce maka. To dole ka tsaya da izzanka, kai ne Allah ya ɗaukaka ka, kai Allah ya baka darajar nan. Kowaye mutum ya zo bayan ka zai sallah, in ya mutu kai za a zo a ce ka mishi sallah, kai za a ce ka roƙa mishi gafara, to dan me za ka zama walakantacce? Ka zauna da izza. Saboda haka dole ne ka zama mai izza. Izzan nan ba zai yi ba sai ka zama ka rike sharaf ɗinka, ka rike mutuncinka, ka yi aiki da iliminka, ka yi abin da Allah madaukin sarki ya ce ka yi, su san cewa ba ka tsoron laumatul lahi. Sauran kwa samu a cikin wato ainihin takardar da za mu bayar, zan dakata a nan. Akwai tausiya da sauran abubuwan da na faɗa. Abinda na faɗa daidai, Allah ya ba mu lada a kan shi. Abinda na yi kuskure, Allah madaukin sarki ya yafe mana, ya yafe mun. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين وصحبه جميعا حق قدره ومقداره العظيم. ميغرما شوغابان Shugaban zama, Shehi Malami, Dan uwana, Sheikh Ibrahim Ahmad Makari, Mai girma dan uwana wanda mun yi aiki tare, kafada da kafada AIG Ahmad Abdulrahman, lokacin na advisor mukan yi taro da shi, sai wata lambar zo taro ba, sai gwamna ya koya tambaye ni, ya taro ya shafi abinda za a tattauna na Islama, kuma baka zo ba. Sai na ce mai ai dan sandan nan da muke taro da shi. To ya wakilce ni, na fahimci zai iya yin duk abin da zan yi. Na ce kuma gwamna wannan bawan Allah zai yi kwamishinan 'yan sanda. Lokacin da abin nan sai gwamna ya koyi cikin dariya ya ce mun, ya aka yi kasan zai yi kwamishina. Na ce in Allah ya da wani abu ne da baka sani ba, amma in Allah ya so ya da sai ma ya fi kwamishina. So gashi kuwa yau alhamdulillahi shugaban Fitiyanul Islam na jihar Kaduna, Marabiu da sauran manyan malamai, limamai, na gaida ku ta hanyar cewa assalamu alaikum. Abinda aka ce in yi magana a kai shine wato mahangar addinin Musulunci a game da zamantakewa a ƙarƙashin inuwar zaman lafiya. Yau ranar 2 Oktoba miladiya 2022, wanda ya daidai da 6 ga watan Rabiul Awwal hijirar manzon Allah 1444. Abinda zan magana a kai zai zama kamar haka. Farko zan magana a kai Musulunci, magana a kan zamantakewa, in yi magana a kan zaman lafiya, sannan mun samu batun kenan da za mu yi magana a kai. Sannan yi magana a kan zamantakewar ma'aiki tare da waɗanda suke ba musulmi ba, wacce take iri biyu ce. Sannan in yi magana insha Allahu a kan zamantakewar musulmi da 'yan uwa musulmi. Sannan in Allah ya so ya yarda in yi magana a game da abubuwan domin zaman lafiya ba zai yi ba zamantakewa gargashin tutar zaman lafiya ba za ta yi ba sai da gudunmuwar hukuma. So abubuwan da hukuma ya kamata ta yi, sannan mun yi magana a kan illar rashin zamantakewa cikin gargashin inuwar zaman lafiya. Idan ba ma zaman lafiya, wane irin abubuwa za mu rasa? Sannan in ba ta shawarwari, sannan kammalawa. Alhamdulillah, Musulunci. Addinin Musulunci shi ne addinin da Allah ya yarda a masa ibada da shi. Yana cewa inna dina inda Allah al-Islam. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. الديني أورن الله شيني الدين المسلمين سوداك أورن أبيجي دوانا الديني واندبا الدين المسلمين با تبا الديني باني. Sannan me Allah yake nufi da ba sai inda zan tsaya Allah su yi ta dinga ya na'am me Allah yake nufi da cewa addini a wurin sa shine Islam, sai ya gaya mana a wani guri ya ce mana al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina wa raditu lakum al-islam dinan nayad wa raditu lakum al-islam dinan nayad dan muku da addinin musulunci shine addini a wurin ku. Menene kuma Allah yake nufi da cewa ya yarda mana da addinin musulunci shine addini, sai ya gaya mana a wani guri ya ce wa man yaftari ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Duk wanda ya nemi wannan addinin musulunci, wannan musulunci ya zama addini, to ba za a karba masa ba. Ashe wannan shine hakikanin abinda Allah subhanahu wataala yake nufi da inna dina inda Allahil Islam. Wannan ni'ima ta addinin musulunci, mana addinin musulunci mun same shi ne ranar Litinin 22 ga watan da yanzu ake kira December miladiya 609, tunda yau 2 ga watan Oktoba sabon musulunci a duniya a ƙarƙashin ma'aiki. Yau shekara 1412 da wata 9 da kwana 10 dai samu wannan ni'ima a duniya gaba daya. A nan Afrika mun same shi miladiya 642, a nan Najeriya mun same shi miladiya 1086, yau shekaru 936, a nan ƙasar Zazzau mun same shi miladiya 1456, yau shekara 566, kuma shekaru 298 kafin haifi shi wannan kodiyo radiyallahu ta'ala anhu. A Najeriya musulunci sai da aka yi shekara 688 ana yi, sannan aka haifi shi wannan kodiyo radiyallahu ta'ala anhu. Alhamdulillah, menene zamantakewa? Zamantakewa shine mutane waɗanda suke da wani bambanci su zauna a zamani guda a wuri guda. Wannan shine zamantakewa. Menene zamantakewa ta lafiya, ta zaman lafiya? Shine mutane masu bambanci su zauna a zamani guda a wuri guda, ba tare da suna jin tsoron rasa ransu ba, ko dukiyarsu, ko jininsu, ko mutuncinsu. Wannan abubuwa guda hudu: rai, dukiya, mutunci, rai, dukiya, mutunci da wannan abubuwa guda hudu, wato ba sa tsoron da jini, abubuwa guda hudu kenan jini. Me yasa mutane ya kamata tunda ina yi a gurguje saboda lokaci, me yasa mutane ya zama wajibi su yi zamantakewa ba tare da wani bambanci ba, ba tare da lura da wani bambanci ba, saboda ƴan uwan juna ne. Qur'ani yana gaya mana, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa, ya ku mutane lalle mun halice ku daga wani namiji da wata mace, wato Adam da Hawwa alaihi salam. Wani guri yana gaya mana, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katiran wa nisaa, cewa da mutane gaba daya ba tare da lura da wani bambanci ba, na addini ko na kabila ko na kasa ko na bangare ko ma na menene, uwan mu daya uban mu daya, da Fir'auna da mu uwan mu daya uban mu daya, da Abu Lahab da mu uwan mu daya uban mu daya, karewa kafirci kenan, da Abu Jahal da mu uwan mu daya uban mu daya. Wannan a wajen maganar ƴan kwantaka kenan. Sannan Sayyidina Ali karramallahu wajahu yana cewa annasu sinfan imma akul laka fid dini aw nazirul laka fil qalb, wato mutane mutane wato nau'i ne guda biyu, nau'i ne guda biyu, akul laka fi dini, na farko imma akul laka fi dini, ko dai dan uwanka ne na addini, wato dan uwanka ne a addinance, addinin ku daya, kuna yin addinin Islam, aw nazirul laka fil khalq, ko kuma tamkarka ne a wajen halitta, wato duk halitta ku daya, da musulmi da wanda ba musulmi ba, inda mutane ne ƴan uwa ne a wajen halitta, da dan Najeriya da dan China da dan India da kuma dan ina ne, duk ƴan uwa ne a wajen halitta. Me ke nuna wannan? Shine kungiya na jini, abinda ake kira blood group. Wannan kungiyoyi na jini guda takwas ne, da A da B da C, da A da B da A, ba a haɗe A ba, sannan da O. Idan yanzu ba ka da lafiya sai an yi maka ƙarin jini, ba ka da lafiya sai an yi maka ƙarin jini, kuma kai musulmi ne. Amma kungiyar jininka shi ne A, na ganin kun aje lafi kada. Amma kungiyar jininka A ne, idan aka samo musulmi wanda kungiyar jinin shi ba ne, idan aka ƙara maka wannan jini matsala za a samu. Amma idan aka samo mushriki ba ma kirista ba, sai aka samo wanda yake bautar saniya ko yake bautar rana ko wani abu makamancin haka, amma shi ma kungiyar jinin A yake, idan aka ƙara maka zai maka amfani. Sannan wajen kabila ba ka da dama ka ƙi mutum saboda kabilar da ya fito, domin in ma laifi ne kasantuwa sa a wannan kabila da yake, to ba shi ya laifin ba. Misali, idan ka ƙi Inyamuri, to ka ƙi shi a matsayin yayi laifin kasantuwa sa Inyamuri ne? In haka ne, wane ne ya mai da shi Inyamuri? domin ranar da za a halice shi ba a baki zaben cewa Bahaushe kake so ka zama ko Inyamuri ba sai ce a ya Ubangiji ka kasance cikin Inyamurai haka nan shi ma idan ya ki Bahaushe haka sannan idan ka ki mutum saboda addini mai addinin gaba daya ya ce la ikraha fid din babu tilastawa game da addini ka bar mutum yayi addinin da ya ga dama sannan gabaki daya wannan abin da Allah ya faɗa har Fir'auna har Abu Jahalin sun shiga ciki shine cewa walaqad karamna bani adama wallahi haqiqa mun girmama dan adam matuƙa a wannan rayuwa ce ta duniya to dan adam a wajen wannan takarimi ilahi to babu shakka dai kuce Ubangiji ya girmama dukkan dan adam a gurguje mun ji zamantakewa sai menene zaman lafiya zaman lafiya manzon Allah tsira da mincin Allah su tabbata a gare shi ya faɗa a wani hadisi wanda Imam Ahmad ya rawaita sannan Ibn Hibban ya rawaita daga Fadalatu ibn Ubayd manzon Allah yake cewa ala ukhbirukum bil mu'min man aminahu an-nasu ala amwalihim wa anfusihim Ma'aiki yace kuna so in baku labarin wane ne mumini sai Annabi yace wanda mutane suka amince masa game da dukiyarsu da ransu nan mun samu abu biyu dukiya da rai a wannan hadisi kuma da aka rawaita daga Abu Huraira Allah shi kara masa yadda Tirmidhi ya rawaita sannan Imam An-Nasa'i ya rawaita Annabi yake cewa wal mu'minu man aminahu an-nasu ala jima'ihim wa amwalihim والمؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم مؤمني shine wanda mutane suka amince masa game da jinanan su da dukiyoyin su nan an samu jini saboda haka mun samu abu nawa mun samu rai mun samu dukiya mun samu jini sai mutunci a hajjatul wada'a hudubban ma'aike yake cewa fadima'ukum wa amwalukum wa a'radukum alaikum haram da dukiyoyinku da jinananku da mutuncinku haramun ne a gare ku saboda haka mun samu abubuwa guda hudu rai jini dukiya mutunci to duk al'ummar da mutun yake ciki baya tsoran ransa baya tsoran dukiyarsa baya tsoran jininsa baya tsoran mutuncinsa to wannan al'umma ita ce take cikin zaman lafiya ina fata an gane na'am ko a ko ma ba al'umma kamar Najeriya yanzu ka taba mutuncin wanda ba wanda ita Najeriya dan ta damu da shi haka musulunci zo da shi kware ya sama na'am sannan dalilin da yasa wannan topic ya zama kira shi timely wato lokacin shi ne shine akan zaman lafiya din nan yau kasar mu Najeriya a cikin kasashe 163 wanda Global Fitness Index na 2022 yayi magana akai Najeriya ita ce ta 143 a zaman lafiya saboda ka kasa 20 muka bi sannan amma hanga ta Islama kasashen da domin babu two Islamic states yau a duniya kasashen da ake ganin cewa na musulmi ne wajen kaman guda 50 a duniya wacce tafi kowa zaman lafiya a cikin kasashen musulmi ita ce kasar Malaysia amma a duniya ita ce ta 18 amma kasashen da suka fi zaman lafiya akan abin da na faɗa din nan sune Iceland, New Zealand, Ireland wannan sune kasashe guda uku wanda suka fi zaman lafiya a duniya amma in ka juya Allah to kasashen da suke na musulmi sune a gaba za ka samu kasar Somalia a ƙarshe sai Afghanistan sai Syria sai Yemen sai Pakistan mun sai ka juya Allah ne muke na daya kasar mu Najeriya babban abin da yake kawo mana tashin tashina shine abubuwa guda biyu ban nuna bambanci wato rashin kyautata wanda muke da bambanci da shi a wajen addini ɗaya kenan
na biyu kuma a cikin gida rashin kyautatawa ga wanda muke da bambanci da shi a wajen fahimtar addini. Masallaci kira da mun ci Allah tabbata gare shi yayi zama da waɗanda ba musulmi ba iri biyu. Na farko zamansa da waɗanda suka ba musulmi ba lokacin shi ba hukuma bane, wato zaman Makka na shekara 13. Ba irin cin mutuncin da ba a yi wa ma'aiki ba, ba shi da dama ya karatun Alkur'ani da shi da sabon shi a fili, ba shi da dama ya sallah a fili. Wannan shi ya kawo aka yi hijirori guda biyu zuwa Habasha, miladiya 615 da miladiya 616. Hijirar farko mutum 16, hijira ta biyu mutum 101. Sannan daga ƙarshe gaba ɗaya shi da kansa ya yi hijira zuwa Madina. To sai mataki na biyu shi ne zama da waɗanda suke ba musulmi ba a lokacin ma'aiki yana da iko, shi ne hukuma, shi ne gwamnati a Madina kenan. Abinda ya fara yi maimakon ya rama abinda aka yi masa a Makka sai da yi ba, abinda ya fara yi shi ne a rubuta yarjejeniya tsakaninsa da Yahudawan Banu Nadir, Banu Qurayza da Banu Qaynuqa da kuma kristoci wanda suke wajen Madina amma suna kewaye da Madina unguwanninsu Banu Taglib. Yasa aka rubuta yarjejeniya mai sashe 57 wanda ake kira tsarin mulkin Madina, yana da sashe 57 kamar da mu tsarin mulkin Najeriya yana da sashe 320. To wannan tsarin mulki na Annabi yana da sashe ne 57. Na farko a ciki akwai cewa kowa ya yi addinin da ya zaɓa yake so ya yi. Yahudawa su ci gaba da yin addininsu. Kaga nan Annabi ya ba da haƙƙin addini ga waɗanda suke ba musulmi ba. Sannan kuma ya ce Madina garinmu ne mu da ku. Idan an kawo wa Madina hari mu haɗu mu da ku mu kare garinmu Madina. Wannan shi ya ba da dama musulmi ya shiga soja ko ya shiga ɗan sanda a kan kare ƙasa. Sannan Annabi ya kawo aka kawo masa magana cewa babu tilastawa game da addini, la ikraha fid din. Sannan aka kawo magana cewa hatta gunki ma da ake bauta ta a zage shi. Wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fayasubbu Allah adawan bighayri ilmi. Sannan bayan haka ma'aiki ya kawo ka'ida ba a rusa wurin ibada, ba a rusa coci, ba a rusa wurin ibada Yahudawa, ko da ɗakin bautar wuta ne ba a yadda a rusa shi ba. Nassin Alkur'ani walaula dafu llahi nasa ba'dahum bima'adin lahuddimat sawami'u wa biya'un wa salawatun wa masajidu yuzkaru fiha ismu llahi katira. Sannan ma'aiki ya yadda kiristoci suka yi ibada a cikin almasjidin Nabawi. Hijira na da shekara 9. Ibn Kathir ya kawo wannan a tafsirin shi. Ibn Qayyim al-Jawziyya ya kawo a cikin Ahkam Ahli Zimma da kuma Zadul Ma'ad fi Hadi Khair al-Ibad. Sannan dazu sai na ji daɗi lokacin da Imam ya wata magana, Imam Sultan Bello. Da ya magana ma'ar ne kamar ya ga abin da na rubuta. Qur'ani ya ce wa qulul linasi husna, a ƙarƙashin wannan mutumin da kake zaune da shi ko da mai bautar gunki ne, ko da mai bautar gunki ne matukar in ka gaya masa ba zai ji daɗi ba, to ka kashe mai arne ballanta na ahlul kitabi. Saboda haka wannan magana ta cewa arne ko arnan banza ta sa an zubar da jini da yawa a Najeriya. Ba a cewa wanda yake hatta Ubangiji ya raba lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina. Sannan bayan haka kuma ma'aiki ya kawo tsarin rama mummunan abu da kyakkyawa. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'a idfa billati hiya ahsan fa idza alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka annahu waliyyun hamim. Sannan ma'aiki ya kawo tsarin zuwa gaida wanda yake ba musulmi ba in ba shi da lafiya a je a gaida shi. Misali yayi yunkurin zuwa gaida Abu Jahalin. Kun ga mushriki ne ma Abu Jahalin ya fi Fir'auna kafirci, domin manzon Allah yana cewa inna fir'auni ashaddu min fir'auna Musa. Amma yayi kirkiri cewa zai da lafiya, amma ma'aiki ya je da niyyar ya duba shi. wannan akwai misalai da yawa inda maiki ya gege da ahlul kitabi sanan a gurguje domin da an ce mun awa ɗaya ne a gurguje mu'amala tsakanin musulmi da musulmi alqur'ani yana cewa innamal mu'minuna ikhwatu mu'minai ƴan uwan juna ne sannan a wani gure na cewa fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa ikwanukum fid din ko da kafirai ne in suka tuba suka tsayar da sallah suka bayar da zakat sun zama ƴan uwanku a cikin addini sannan a wani hadisi manzo Allah yana cewa man salla salatana wastaqbala qiblatana wa akala zabihatana fa zakumul muslim walahu zimmatullahi wa zimmatur rasuli wala tukfirullaha fi zimmati wannan hadisi ne ingantacce hatta Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya ce hadisi ne sahihi yana cikin sahihul jami nashi cewa wanda ya salla irin sallan mu ya fuskanci alqiblan mu ya ci yankan mu to kun ji wannan shine musulmi annabi haka ya faɗa yace yana da alƙawarin Allah yana da alƙawarin manzon Allah kada ku yaudare Allah mana takwarwara alƙawarin Allah game da alƙawarinsa saboda haka abinda wayannan hadisi da ayoyi suke nabi duk wanda yake sallah yake kuma fuskantar qibla ba kudi yake fuskanta in zai sallah ba a Najeriya dan uwanka ne musulmi tana yiwa yana dariqa ko yana shi'a menene matsayar Ibnu Taymiya game da dan dariqa shin an samu inda Ibnu Taymiya ya taba kafirta dan dariqa domin tana yiwa yanzu wanda yake kafirta dan dariqa babban malamin da yake takama da shi shine Ibnu Taymiya shin Ibnu Taymiya ya taba kafirta wani dan dariqa idan kuma magana dan shi'a ne shin Ibnu Taymiya ya kafirta dan shi'a sannan 17 ga watan Rabiul Awwal Hijira na da 1368 Sheikh Mahmud Shaltut Shehun Azhar a wannan lokaci a 1959 kenan yayi fatawar cewa mazhabar Ja'fariya mazhaba ce kamar Malikiya Hanafiya Shafi'iyya da Hanbaliya na fata an gane ba abinda suke wanda ya shafi dokokin kasa da sauransu ba saboda haka ana nuna ma duk wanda ba ruwanka tabawwa Allah sai dai kai amfani umirna anna kuma bi zawahir wallahu yatawalla sara'ira sannan abinda zan ce a ƙarshe shine tunda an katse ni gashi kun ban shigo fagen gwamnati ba wa tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ba sai na fassara ba kai Imam Nasiruddin Dello sannan wa atiullahi wa rasulahu wala tanaza'u fatafshalu wa tazhabu rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin wannan ma ba sai na fassara ba a gurguje gwamnati domin in gwamnati bata shigo ba ba za a yi zaman lafiya ba abinda gwamnati ya kamata ta yi ga AIG a zaune Najeriya ƴan sandan da ya kamata take da shi ba ta da shi majalisar ɗinkin duniya ta bayar da recommendation cewa duk mutane saboda ka ƴan sandan Najeriya ba ƙaramin kokari suke yi ba ba su da adadin da ake bukata duk mutane 450 ya kamata suna da dan sanda guda daya saboda ka Najeriya tana in ka dauka tana da mutane miliyan 200 ne ya kamata tana da dan sanda 400,444,444 amma yau ƴan sandan Najeriya 371,718 saboda ka in ma ka dauka 375 ne Najeriya tana da gifin dan sanda 69 sannan daga cikin sauran ƴan sandan nan da na faɗa a ciki ne ake ba manyan mutane wanda za su yi gadin su saboda haka za ka fita mutum 100 kuma cikin ƴan sandan suna gadin manyan mutane ne kamar misali za ka ga gwamna gaban shi da akori kura cike da ƴan sandan a bayan shi ma da akori kura da wasu ƴan sanda a ciki duk gwamnoni nan 36 manyan mutane dai da sauransu saboda haka an ba sauran ragowar suna gadin miliyoyin mutane amma misali ƙasar Egypt ƙasar Egypt tana da mutane ne yau kamar miliyan 106 ko kuma ka ce miliyan 110 ya kamata a based on the recommendation na United Nations Egypt tana da dan sanda 444,444 amma yau Egypt tana da dan sanda rabin miliyan 500,000 saboda haka Egypt ta samu abinda ake bukata ta ma kara da dan sanda 256,556 dalla ko kallon kafa ne aka ba mutum biyin correct ya kace ganin za ku yi akwai matsala ko ba matsala ku sha daidai ya kamata ku fuskanci mutane sha daidai sai a ba na ku biyu dan kati a kore su kuna da shot na mutum biyu kenan ya kace ganin suna wahala yanzu kan misali karamar hukumar Zaria passwanto census na 2006 tana da mutane ne 450 kaga ya kamata ce karamar hukumar Zaria tana da dan sanda 1000 amma yau ina ga maka karamar hukumar Zaria ba ta da dan sanda 250 saboda ka in ma ka dauka ko mutum ɗaya bai karu ba 2006 a Zaria a kaddara ma ba mutum ɗaya da ya karu saboda ka Zaria tana da shortage na dan sanda 750 kaman karamo kaman garin tagina da aka kwace yin islamiyya na har garin naji abin outpost outpost na police dan sanda bakwai suke da shi tagina dan sanda bakwai da aka kike galin da kinnafa sun yi wuce su kwashi mutane saboda menene ba ku da adadin da yake wannan Egypt ya kake ji barazan yan sanda irin su Sheikh Ahmad Abdurrahman da suna da adadin da ake bukata ballan barin magana ma albashi kurtin dan sanda a New Zealand yafi albashin aikin Najeriya albashin aikin Najeriya 710,000 amma kurti a New Zealand yana daukar dalar New Zealand 4,583 saboda haka in ka buga a kudin Najeriya akan ma naira 600 albashin kurti a New Zealand 1,250,000 da wani abu saboda ka yafi aikin Najeriya albashi da wajen rabin miliyan a naira Najeriya ana ta daga mu lokaci akwai abubuwa da zan faɗa ma da kan na rubuta lecture ta awa daya amma alhamdulillah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a takeice daga cikin afwan da girma annabi abubuwa akan ticket na rashin zaman na rashin in ba ma zaman lafiya abu da za mu samu rashin rayukan mutane kamar misali a Najeriya daga 2012 zuwa 2022 shekara goma kenan a Najeriya an kashe mutum 60,000 a shekara goma mutum 60,000 kasar Iceland daga 1999 zuwa 2019 shekara 20 a Iceland mutum 37 aka kashe shekara ta 2021 da ta gabata a jihar Kaduna an kashe mutum 1,192 a New Zealand abinda aka kashe mutum 5 a Nigeria a 2021 abinda aka kashe mutum 10,300 a New Zealand abinda aka kashe mutum 3 Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala
wa barakatuh. Abdurrahman
daga shi kai tsaye kuma zai yi zuwa ga sunfusarato don musallame su shi gaba da kuma roƙa su kuma a shigaba da gudanar da abin da yake gaba mu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله عليها نحيا وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله إن شاء الله تعالى السلام عليكم يا جماعة المسلمين da izinin ɗan'uwanmu malaminmu kuma limamin ƙasa baki ɗaya Professor Sheikh Ibrahim Ahmad Makari zan ce wani abu domin kaman umarni aka bari ni na zo sauraron wa'azi ne saboda na ga irin malaman da aka gayyata da maudu'ai da za a yi magana a kai sai ɗan'uwana shi a Sheikh Dr. Muhammad Suleiman Adam Imam na Sultan Bello yake mun zai taho na ce to ai duk abin da zan yi dole in bari na ya kamata in zo mutum ne na limamai muhadara ce tasu ni kuma almajirin limaman ne ni ma kamata in zo in ji kuma in haɗu da ƴan uwa alhamdulillah na kashe duk abin da zan yi don wannan ne alhamdulillah to kuma mutumin da ya zo don ya karu ya saurara kuma sai ga shi prof ya susa ni a ciki in yi goodwill message to a irin na wannan ne za ka ɗauko ɗan ƙaramin mai gaji ka ce zo kalli limamai in ce muku mene to me zan ce ba a da wanda zan gaya muku sannan kuma na fita waje ina kashe wasu mitin da nake da su 11 da rabi sai ga babban yayana ya iso da tawagarsa wato distinguished senator Obasani wanda muke mai fatan alkhairi insha Allah kuma muna masa addu'a da sauran manyan malamai suna zaune sai ga babban malami na amini na Ashar Haliru Maraya shi ma ya zo ya zauna to wai yanzu kuna zaman ce mene ba da kun ce muku maganan ƴan sanda ne nan ne ni ma nake professor to amma a matsayina na jami'in tsaro na saba karɓan umarni command har daga gurin wanda ba musulmi ba ma ta balle professor musulunci ya ce yi saboda ka yarda to ayyuhal a'imma limamanmu ku sani kamar yadda duk malaman da suka gabata suka muku bayani lallai limami mabu'i ne fitila ne don haka dole ya zama mai taka tsantsan a duk abin da zai yi wallahi har tafiyar shi ya kamata ya ji tsoron Allah sa tufafin shi ya kamata ya nuna karantarwa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda yake mu'amala da mutane har ta zuwan shi kasuwa wata rana na dawo daga majalisar ɗinkin duniya ba na ƙare aikin ba ne na zo hutu ne sai aka tare ni a Abuja sai aka ce to ya kamata in yi wato kwana uku a Abuja kafin na iso gida saboda za mu ba da mulki wa farar hula a lokacin ina babban mai tsaro na Inspector General na ƴan sandan Najeriya Ibrahim Ahmadu Kumaji Allah ji kansa to mun ka tsaya sai muka je wani wata tashar mota da daddare ne ina ga ba mai gani na za mu je mu ci abinci don ba a san da zuwan mu ba a wannan lokaci. Wallahi na wucewa muna sama ganganun mu kawai sai na zo ne ya ce ha ga malam akar makalla assalamu alaikum. Na juya na kalle shi muka gaisa sai ta ara wura da ke tun wa'azin Sulaja. Ce to to dole a canza. Abincin da bai shiga restaurantin na ci ba kenan na ce mu koma. A je a siyo mu tafi da shi. Saboda haka liman kullum ya yi la'akari shi safir ne, ambasada ne na me na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam first kafin ya zama ambasada na musulunci. Saboda haka ka zama kamar Mus'ab ibn Umair, Mus'ab al-Khair wanda shi ne farkon tica da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura Madina. Ya tafi Madina kafin a yi hijira, ya je ya ci ijtihadi manya-manyan da suka musulunta suka zo suka zama manya-manyan sahabbai a majalisar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da bai ba su kyakkyawan misali ba, kuna tsammanin za su musulunta? A kowane da ya fito so masa da takobi ya zo yana son ya yi ƙure a kan addinin musulunci. Jikin shi na rawa yana kakkarwa, yana son wannan tita da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiko ya yi mistake ko gurin magana ya tare kanshi. Amma ya tsaya tsayawarsa na daka bisa tsari na musulunci ya mar bayanin menene musulunci. Kuma ya ce kana da zaɓi ko ka yarda ka karɓa ko kuma ka tafi da ra'ayinka. Ni dai na fitar maka karantar wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in karantar. Nan take ya ce wai menene mutum zai iya shiga wannan addini naku. Sai ya karɓi shahada. Ya karɓi shahada ya je ya wanka kuma shi ke na zama musulmi. Wannan sahabi haka ya yi. Saboda haka a gaskiya a limamai kuna da aiki. Kun gani ba komai kuka ji za ku faɗa ba a kan mun bari. Ba kuma komai kuka gani za ku rubuta kutuba ya zama part of wannan yana daga cikin lalaci judgment ne. Duk abin da ka ji sai ka faɗa. Duk abin da ka gani sai ka faɗa. A'a. Duk abin da ka ji ka je ka tace ya kamata ka faɗa. Su mutanen da kake tsaye a gabansu nan ya cancanta su san wannan ko bai cancanta ba. Wani abun ba na faɗi ba ne wallahi. Kana liman malamin addinin musulunci dole ka samu rahotanni kala-kala hadda namu da muke kira intelligence report wato rahoto na sirri. To ka ɗauki rahoto na sirri ka zo kasuwa ko masallaci inda akwai ɗan dako a wurin, akwai mai fashin taya, akwai ɗan acaɓa, akwai ɗan kulun-kulun fito, duk ka zo ka gaya mishi abin da shi baya bukata. Yanzu akwai abin da na gaya muku a nan. Wallahi ba ku yi bacci ba. Wallahi ba za ku yi bacci ba. To dan me zan gaya muku in na faɗa ban zama wawan wakili ba, ban zama wawan mai wa'azi ba. To akwai abubuwan da musulunci yake son in ka ji to ka je ka yi ta addu'a. Kuma akwai abin da muke kira need to know basis. Sai wanda ya cancanta za ka gaya wa. Wanda in ka gaya mishi akwai abin da zai yi gyara a kai ko kuma zai iya rage wannan matsalar to shi ne. Saboda haka kun gani Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya kawo mana Al-Qur'ani yana da makaranta aji-aji. Akwai wanda zai gaya musu, akwai abin da za ka gaya ma almajirai, akwai abin da za ka gaya ma gama gari, abin da za ka karantar a aji ba dole ne ka zo ka faɗa a wurin wa'azi kowa da kowa ba. Domin a nan za ka rikitar da al'amura kuma ba za su fahimta ba. Sai kuma a je a yi ta ƙarawa, a yi ta yaɗawa, a dawo kuma abin ya zama fitina ga al'umma. To mutane ya kamata su san wannan. Ku tuna wata aya ta mana tarbiyya kan wannan. وَإِذَا جَاءَكُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ da sun samu wani wato labari na wani al'amari wanda ya shafi tsaro security sai su ce su yaryaɗa shi. Sai Allah ya ce da dai sun bar wannan labari ɗin suka sanar da shi wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma waɗanda suke da ilimin abin a cikinsu. To da za su tantance su fito da abin da ake bukata na gyara da kuma abin da ya kamata waɗanda suke gama gari su ji. To da ya fi alkhairi so ba komai hake faɗa ba. Me yasa na gaya muku wannan? Lokacin da nake jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda ta jihar Filato, nata malami dole ka amince masa. Na samu limamai, kamar yadda Sheikh Mara ya gaya muku, mun daɗe muna mitin da limamai a sirri da malamai, har da ma wanda ba na musulunci ba, don a zauna lafiya. Shi yasa kuka ga tunda Allah ya kawo ni Assistant Commissioner Operations a Kaduna, Deputy Commissioner Operations a Kaduna, Deputy Commandant Police College a Kaduna, har na je na yawo na zo na zama Commissioner 'yan sanda a Kaduna, ba inda aka taɓa rikicin addini. An taɓa, malam an taɓa. Me yasa muka ci wannan nasarar? Muna zaman sirri, ba ma bayyana komai. Ba na mantawa, ga malam yana zaune, muka yi mitin a Tudun Wada da limamai da fastoci, local government ta shirya mitin. Ina ji na ce ni ma zan zo. Da muka zo muka zauna, abinda na fara gaya ma rabaran da manya-manyan ikilosu ikili dai na wannan jihar da suka zo gurin, na ce rabaran da fasto don Allah ga tambaya. Shin akwai wani alkawari ko wani abu da ya gudana tsakanin kakanka da Allah? Shi ne aka yi ka Catholic? Ya ce babu. Na ce to akwai wani dalili da ya sa kai liman ko kakanka ne roƙi Allah a yi ka musulmi? Ya ce babu. Na ce to don me za mu yi faɗa? Ya za ka yi faɗa a abin da ba ni na sa kaina ba, Allah ne ya ga dama ya yi ni musulmi. Kai kuma Allah ne yi ga dama yi ka Kirista, su da mai za mu yi faɗa? An nake ce ma rabaran din da Allah ya ga dama da yanzu a Sokoto aka aje ka a gidan sarkin musulmi, dole ka zama musulmi kuma ba Sokoto ko ba haka ba. To shi yasa nace musu to daga yau idan an yi faɗa a jihar Kaduna, idan in Catholic ne na san wanda zan kama kai ne, idan musulmi ne na san wanda zan kama limami ne. Kuma sarakuna haka, kuma ganin gora ga abin da kuke yi, ana faɗa ba da kowa ba za ku tara hanya ku ta yanka mutane. To ko ka za in kun yanka, kai sarki da youth leader da waye da waye da zan kama. Kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu har muka kare faɗaje na addini babu shi. Babu shi. Muna zama da su Yohana Guru, muna zama da su Ɗanlami kan chairman na kasuwar magani, duk inda ake rikicin nan za mu zauna da su. Magan yana ciki, mun zauna lafiya. To amma akwai abubuwan da bai kamata mu faɗi ba. To ana rundunar 'yan sanda ta jihar Kaduna da na gaya ma an ta jihar Filato, na gaya ma malamai, manyan malamai, ga abin da ke faruwa a Jos. Amma in Allah da za mu yi magani a samu da addu'a. Na je sallar Juma'a da ni da abokina daga SSR da sauran jami'an tsaro.
Wallahi
sai na ji maganan a cikin huduba. A cikin huduba ba. Wai ma topic din yau za mu ba ku sirri, za mu fallaci gwamnati. Na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kawai haka muka tashi muka tafi. Bayan mun tafi office, ashe shi SSR ya tura report, SID ya tura report, aka ce wannan malami ya zo ya bayani menene sirrin gwamnati da zai fallasa, kuma me yasa zai fallasa, kuma a ina ya samu. Sai na gwamnati na ce musu kuskure ya yi, ni ne na ba shi rahoto nake cewa a yi addu'a don a zauna lafiya. Kuma wauta ya yi a yafe mishi. Daban da nauyi da ni da shi din duk da kogi ya tafi da su. Haka gaskiya ne mamaye don Allah a rinka auna wannan abu a ƙarshe, tunda ni ba wa'azi aka ce ba a ƙarshe. A ƙarshe. A ƙarshe. Ya kamata ya zamana a masallaci idan za a yi magana ko da bai shafi security na tsaro ba, abinda an san in an faɗe shi zai kawo wato saɓani a tsakanin mutanen masallacin ma a bar shi. Kuma kun san wani abu, wai mutum sai ya tashi musamman da asuba lokacin akwai natsuwa ko sallar na asuba din nan dai ko isha'i sai sahun masallacin bai wuce uku ba wai mutum zai yi nasiha sai ya dau microphone babu amfani wasu suna jin ku wanda bai kamata su ji ba zan yi magana da ku ɗaya biyu uku sahu biyu uku dan mai sai da microphone a so yake yi matar shi ta ji sarkan shi su ji a ce shi ma ya iya magana kun ga wannan babu ikhlasi ce haka akwai na sha gaya ma Imam Sultan Bello wata rana zan ji ana faɗan wasu abubuwa masu tsauri a loudspeaker bai dace ba duk inda muke mu in za mu yi magana wacce take da ƙarfi amma kuma dole mu isar da saƙon sai mu ce a kashe loudspeaker waje ya kamata kowane masallaci akwai loudspeaker waje akwai na ciki in akwai yawa kamar nan sai a cire na wajen sai a bar na ciki din wanda ake sa ɗan ƙananan sekun nan kowane masallaci ya kamata su sa da shi kuma duk wanda zai magana liman sai ya ba shi dama kowane liman shi ne shugaba shi ne ya san abin da ya dace shi ne aka ɗora ma hakkin tafiyar da al'umma ba sallah kaɗai ba na ƙarshen ƙarshe shi ne a rage faɗa a masallaci wato idan aka sa son zuciya limamin Sultan Bello ya yi magana in har za a tara dukiya an san liman yana ɗan ɗiba yana cefa ne a ciki wallahi tallahi ba za a ga girma ba kuma wasu za su je da badawa ni na gaya muku wannan na sha yin sulhu a masallacin da yawa a garin nan musamman Allah ya jikan wani limami Sheikh Muhammad Hussein na Yahaya Road Hassan ko Muhammad Hassan Allah ya jikansa wannan limami ne kudwa ba girman kai ga tsaban karatu ga tsaban shekaru amma haka zai zo ya nemi shawara a ce malam ka san makarantar mu da menene za a yi akan kaza me za a yi akan kaza wai sai ɗan kwamitin masallacin shi suka kawo ƙara petition ba wai ƙara a baki ba a rubuce suka aikawa har su SSS ina ne ina ne ina ne sai Allah ya sa lokacin fa ban zama kwamishina ba sai Allah ya sa ya faɗo hannun kwamishina zai ce malam ga abin da ya shafi ɗan uwanka dubi abin da suke abin kunya sai an cire shi sai an tsasa shi na kira su duka kuma unfortunately ɗan boko a masallace suna kawo rikici in dai bokon zalla ne mutum ya yi ritaya yana neman ralaba ya yi ritaya ya gama aikin a gwamnati yanzu so yake yi a masallaci a bashi sakatari a bashi chairman a bashi treasurer to wannan sai wannan dattijo ya hana ba inda za ka taɓa kuɗin masallacin shikenan ya zama ba mutumin kirki ba sai an cire shi na karɓi magana na kuma jawo hankalinsu na ce in kuka cire shi wa za ku sa in kuka cire wannan dattijo wanda shi tun masallacin na ƙasa karɓaya yake gurin ba ku sai da ku ya yi kiran ma kuka zo to in kuka cire shi duk wanda kuka sa tun da shi kuka sa wallahi ba ku bace zauna lafiya ba sai in zai bar ku ci kuɗin masallaci dan haka ku bar bawan Allah nan in kuɗin ne ku je ku kafa kwamitin ku ku yi ta yi amma kun san yana da haƙƙi ba zai bar ku ba saboda haka dan Allah idan kana shugabancin masallaci kai kaffa wurin kau da kai ga abin da ake tarawa a masallaci yana rusa wato al'umma sa'annan kuma kar ka zo kai ne liman ka ce wannan ba zai memban kwamiti ba dan kuna rashin jituwa da shi duk wa'annan suna kawo mana matsaloli don haka a yi ƙoƙari a inganta wannan amma musamman wurin ɓoye sirri ɗin yana da muhimmanci idan ka ji ka nemi hazin ilimi a kan wannan abun ka je ka gaya musu ka je ka samu Professor Makari ka gaya mishi ka samu Sheikh Alluru Maraya ka gaya mishi ka samu Imam Sultan Bello ka gaya mishi su suna hulɗa da jami'an tsaro kowane iri ne cikin dare lokacin da za su zauna su warware matsaloli duku na musulunci na al'umma kai kana bacci ba bacci suke ba duk muna zama da su mu ga me za a yi a anguwa kaza me za a yi anguwa kaza ko muna cikin uniform ko ba ma ciki. Saboda haka wannan shine dan gudumawa ta ga ainihin iyayen mu limamai da fatan zamu samu ci gaba a daina irin wannan hargowar. Kada a ji a faɗa abinda bai cancanci a faɗa ba, kada a gani a ji a zartar musamman a kan mumbari abinda bai cancanta ba. Sai ka ga wani ɗan yaro ba musulmi ba ya zo da takarda da ID card ya ce oganmu na neman ka. Wane ne? Sai ce ai daga DSS ne ko daga GPO ko area commander. Shikenan dan girmamawa sai aka ce ka zo ranar Monday. To tun daga ranar Juma'a da daddare za ka gani manya fara gudawa.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم shugaban wannan taro mai albarka wanda ta zo yau domin nema in samu ƙarin ilimi akan wannan taro da aka sa yau wanda yake magana akan capacity building for imams and Islamic leaders professor Ibrahim Makari babban limaminmu na masallacin anguwar sarki Sheikh Dr. Suleiman Adam Muhammad Sheikh Malam Rabiu da kuma kanina wanda shi ma Sheikh ne duk da ya ce AID ne amma yana son gama fita Sheikh ne Sheikh Ahmed Abdulrahman wanda duk lokacin da muka zo na ko minti goma muka yi kafin ya tashi sai mana wazin za mu ƙare da wani bakalla saboda haka abin da ya yau ya sa babu kullum mukan kira shi mu zo na da shi don mu samu ƙarin ilimi akwai kuma kanina ko kuma ce abokina da ni da shi ba son da gima wani ba amma tare muka tashi da muka tashi kusan dare da rana muna zama bacci ke raba mu wato Sheikh Halilu Maraya har muka tashi da shike da ba ku sani ba kullun yana gidan mu ko yana gidan su sama da shekara wurin 30 da suka wuce so mai manyan baki da suke wannan wuri assalamu alaikum wa rahmatullah to daga farko zan miƙa godiya ta musamman kamar da ne bayani zuwa ga professor Ibrahim Ahmed Makari, kamar yadda kuka sani wannan taro irin wannan a wannan lokaci kuma a wannan kasa shi muke bukata. Domin muna lokaci ne wanda muke bukatan a samu kyakkyawan zaman lafiya da kuma zamantakewa da mu kuma waɗanda Muslim da Kristan. Kamar yadda aboki na shi Sheikh Haliru Makare ya faɗi, Haliru Mara ya faɗi, ya yi magana a kan abu guda biyu masu ma'ana. Kuma alhamdulillah dukkanmu da muke wannan wuri na san za mu koma gida cikin ilimi. Don yawancin mu ba sauna abubuwan ba da ya faɗi cewa ya kamata mu san abin da ke kawo matsalolin tsaro a wannan ƙasa. Duk da ƙoƙarin da 'yan sanda suke yi, akwai abubuwan da ya kamata da yawa a yi. Kuma ina godiya tunda a wannan wuri shi ma ƙanina Sheikh Ahmed Al-Rahman ya zo yi bayani, kuma ya faɗi cewa duk cikinmu da muke wannan wuri haƙƙinmu ne. Abin da zan faɗi a bakinmu da abin da za mu ga al'ummarmu zai iya taimaka wurin zaman lafiya. Idan kun ba mu faɗa abin da ya kamata ba, to ba kowane mutum ba ne yake da ilimin da muke da shi, ba kowa yake da sayar da sanayyar da muke da shi ba, ba kuma kowa ba ne zai iya ma kowa abu fassara kuma za mu da fassara. To ina ganin ni a matsayina na ɗanku, ƙaninku, abokinku, abin da zan faɗi a nan shi ne za mu haɗa kai da wannan center din Islamic Center for Peace Building Research and Development a ƙarƙashin Professor shi abokina, mu tabbatar cewa mun taimaka musu. Domin abinda Professor Makare ke a wurin nan wuri wani abu ne wanda ya kamata a ta irin wannan tarurruka ba ma a Kaduna ba, a wurare da dama. Insha Allah zan zauna da shi mun koma Abuja mu zauna mu ga yadda za mu taimaka domin a ci gaba da irin wannan tarurruka a lokaci-lokaci. A ƙarshe ina mana fatan alheri wanda zo wannan wuri, Allah mai da gidan mu da gidajen mu gida lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.
ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا الله منا ربك كما يرجى أكد ودانا تونا درسي تونا غريم البركة كركشن الإمام الشيخ بروفيسور إبراهيم أحمد مكاري. Allah ka sa albarka a wannan taro, Allah ka sa albarka a duk wanda ya zo na wannan guri da ya bada gudunmawansa na kunnuwa da kuma waɗanda suka karanta da mu. Allah ka dada shiryar da al'umma, Allah ka shiryar da mu, Allah ka yarda da mu, Allah ka gafarta mana. Ya Allah kar ka walakanta mu duniya, kada ka walakanta mu lahira. Ya Allah kar ka sa mu ji kunya a duniya, kuma kar ka sa mu ji kunya gobe lahira. Ya Allah wannan kasa tamu da take mai albarka, wanda duk dukiyoyi da abin da kowace ƙasa take bukata don ci gaba a duniya ka bamu ya Allah ka zaba mana masu tsoranka masu tausayin bayinka wanda za su yi adalci don a yi amfani da dukiyar da ka bamu abin ƙasan nan a ci gaba kuma ƴaƴanmu su ji daɗi su zama mutanen kirki ya Allah ya Allah a cikin masu neman kujerun nan ka fi sanin wanda yake tsoranka wanda zai yi mana adalci Allah ka zaba mana su kuma ka bamu himmani musu da'a don su yi zartar da hukuncinka ya Allah ya Allah tabarbarewan zamani yara da suke wayan hannu ya ja hankalinsu har da manya mata da maza Allah ka shiryar da mu baki ɗaya Allah ka dawo mana da martabanmu na musulunci ka dawo mana da haɗin kanmu na musulunci domin wannan taron yana daga cikin irin hanyoyin da ake bi don a samu haɗin kai a zauna lafiya ummatan wahida kuma a bauta maka ya Allah saboda haka muna roƙonka muna tawazu gare ka ya Allah Allah ka ƙara mana lafiya da zaman lafiya Allah ka kawo mana haske a zukatanmu Allah ka ƙara mana duk abin da zai ƙarfafa musulunci a wannan ƙasa ya Allah muna roƙonka har ila yau اللهم إنا نسألك أن تنصرنا وترفع درجاتنا في الدنيا والآخرة وارزقنا وارزق وطننا نيجيريا وسائر أوطان المسلمين يا رب العالمين حسبنا الله لديننا حسبنا الله لدنيانا حسبنا الله لما أهمنا حسبنا الله لمن حسدنا حسبنا الله لمن بغى علينا حسبنا الله لمن كادنا بسوء حسبنا الله عند الموت حسبنا الله عند المسألة في القبر حسبنا الله عند الميزان حسبنا الله عند الصراط حسبنا الله ونعم الوكيل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
الحمد لله زاي هو تمنتي ومشاهدي أداو إن شاء الله